sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 24 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa yayin da ake shirin gudanar da bikin Kirsimeti a duniya gobe Asabar, wasu 'yan Najeriya na kokawa game da tsadar rayuwa na yau da kullum. A jihar Jigawan Najeriya kuma za ku ji cewa dokar 'yanci da ba da kariya ga kananan yara ta fara aiki. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Akalla mutum 37 sun mutu a yau Juma'a a wata wuta da ta tashi a cikin wani jirgin ruwa da yake kama kil da jama'a a kasar Bangladesh, inda fasinjoji da dama da suke cikin rudani suka yi ta tsalle suna fadawa cikin ruwa, har da yara da har yanzu ba a gano su ba. Hatsarin jirgin ruwan da ya faru a bayan nan a kasar bai fama da tsananin talauci ya kona jirgin ruwa mai bene hawa uku da sanyin safiya lokacin da fasinjojin suka yi bacci a cikin jirgin. Yayin da haske ya tashi, ma'aikatan ceto sun kusa cikin hayakin da ke ci gaba da koda gawarwaki cikin jirgin, inda suka kwashe gawarwaki da aka nannade su da farin roba, yayin da 'yan uwansu da ke cikin rudani suke jira bakin kogi mai cike da laka domin samun labari. Shaidu sun ce gobarar ta samo asali ne daga dakin injin jirgin, wanda watakila ya ci da wuta tun lokacin da jirgin ya tashi daga birnin Dhaka da yammacin jiya Alhamis. Jirgin ruwan na da lasisin daukar mutane 420, amma waɗanda suka tsira sun ce cunkoso ne ya haddasa hatsarin. Wani jami'i ya kiyasta cewa fasinjoji kusan 700 ne suke cikin jirgin lokacin da ya taso daga birnin Dhaka. 'Yan kasar Libya sun bayyana fushinsu akan jinkirta zaben shugaban kasa da aka shirya yi a yau Juma'a, yayin da bangarori da shugabannin siyasa suke tada jijiyoyin wuya akan makoma mai tattare da hatsari da kasar ke dunfara. Zaben wani bangare ne na shirin zaman lafiya da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya, da ya hada da kafa gwamnatin wucin gadi a farkon wannan shekara a wani matakin kawo ƙarshen rikici da tashin hankali da aka kwashe shekara 10 ana yi tun borin da aka yi wa shugaba Muammar Gaddafi da NATO ta marawa baya a shekarar 2011. A Benghazi, Wahabi Tarkan mai shekaru 81 ya ce shi da uwar gidansa sun yi rajistar zaɓe, amma sun yi takaicin rushewar shirin zaɓen. Ya ce muna cike da shauki kana muna jiran wannan rana. A farkon wannan mako ne Majalisar Dokokin Libya ta ce zaɓen da aka shirya gudanarwa a yau Juma'a ba zai yiwu ba, lamarin da ya jefa shirin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa cikin rikici, kana ya jefa makomar gwamnatin wucin gadin cikin rashin tabbas. Hukumar zaɓen ta ba da shawarar mayar da ranar kada ƙuri'an wata guda nan gaba, lamarin da ya tabbatar da jinkirin da aka yi ta samun saɓani akan ƙa'idojin zaɓe, ciki har da cancantar wasu 'yan takara masu raba kan jama'a. Sai dai har yanzu babu wata yarjejeniya da ta fi dacewa da ranar 24 ga watan Janairu da hukumar zaɓen ta gabatar, kuma har yanzu ba a warware takaddamin ƙa'idojin zaɓe ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu lura da al'amura a Hong Kong da ke zaune a nan Amurka ba su yarda da tsauraran matakan martani da gwamnatin Biden ke ɗauka a kan zaɓen farko na Majalisar Dokokin Hong Kong ƙarƙashin sharuɗa da Beijing ta gindaya ba zai taimaka wurin daƙile taɓarɓarewar demokuraɗiyya a birnin ba. Zaɓen ranar Lahadi ya kusan kawar da baki ɗayan muryoyin masu wurajen kafa demokuraɗiyya daga Majalisar Dokokin yankin da Burtaniya ta mulka. Masu bin aƙidar Beijing su ne suka lashe kujeru 89 a cikin kujeru 90 na Majalisar Dokokin, wani da aka gano ɗan ɓangaren adawa masu rajin kafa demokuraɗiyya shi ne ya lashe raguwar kujera ɗaya a majalisar, wani rashin rinjaye da ba a taɓa gani irinsa ba a majalisun da suka shuɗe a baya. A ranar Litinin, gwamnatin Biden ta maida martani akan zaben, inda ta karu da sauran kawayenta a wasu sanarwa guda biyu, daya ta kungiyar kasashe 7 mafiya karfin masana'antu a duniya, kana ta biyu kuma daga kungiyar manyan kasashe masu amfani da harshen Turancin Ingilishi. Kasar Iran ta gudanar da atisayen soja a yankin Gulf da nufin aikewa da kashedi ga kasar Isra'ila, a cewar manyan kwamandojin sojan kasar suna fada a yau Juma'a, yayin da ake kara nuna damuwa cewa Isra'ila tana niyyar auna wuraren nukuliyar Iran. A yau Juma'a ne aka kawo ƙarshen wasannin yaki na dakarun kare juyen juya hali da suka hada da harba makamai masu linzami na ballistic da wasu makamai masu cin dogon zango. Rawar dajin tana dauke da sako karara kuma da gaske, tana gargadi ga barazanan hukumomin gwamnati ma'aƙidar yahudanci domin su gane ƙurarsu. Shugaban sojojin Hussein Salami yana faɗa a talbijin ƙasar. Shugaban Hamsar Sojin Sama Major General Muhammad Bagheri ya ce an harba makamai masu linzami kiran ballistic 16 na aji daban-daban babu kakkautawa, kana sun lalata wurare da aka kayyade. A ƙarshe fadar White House ta faɗa a jiya alamin cewa Washington tana zuba ido sosai akan Moscow, kana za ta ci gaba da bin hanyar diplomasiya a babban tattaunawar da za a yi nan gaba. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Rasha ke ci gaba da zafafan kalamai wanda a jiya Alhamis ya zargi kawayen Amurka da NATO da yi wa ƙasarsa zagon ƙasa, yayin da yake ci gaba da tara sojoji a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta ce Amurka za ta tattauna da gwamnatin Rasha a farkon watan Janairu, amma ba ta yi wani ƙarin bayani akan ranar da za a gudanar da tattaunawar ba da inda za a yi da waɗanda za su shiga tattaunawar.
Gaida Babu Yakubu Makeri ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A inda ake jajiberin bikin Kirsimeti a duniya, 'yan Najeriya na kokawa game da tsadar rayuwa na yau da kullum, abinda suka ce zai rage armashin bikin na bana. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya ji ta bakin wasu da kuma tsadar kayan masarufi.
Buhun kabeji dan Jos babban buhu naira 20,000, kabeji babban buhu dan Zaria naira 10,000, dankalin Turawa babban buhu naira 50,000, tumatur kwando naira 20,000, tarugu solo naira 10,000, shambo solo naira 10,012, tattase solo naira 20,000.
Wani dan kasuwar Maltwaf ke dan malam malami mai dankalin Turawa ke bayyana farashin kayan masarufi a kasuwar Maltwaf da ke birnin Lagos. To koya bikin na bana yake ga wasu mazauna birnin na Lagos, ganin tsadar rayuwa da ake fuskanta ba ma kawai a Najeriya ba har ma da sauran kasashen duniya. Ga dai abinda wasu su ke cewa.
To da farko dai ni sunana Benjamin Yohana, gaya maka wannan abubuwa ne da suna damun kowa da kowa fa a Najeriya. Abu gashi nan ba ta inda za ka juya ka samu sauki, duk inda ka biya abu ne gashi nan ba inda sauki yake. Abinci da abin da ka samu, wata rana za ka samu gida ba abinci, matsalar rashin lafiyar yara, mu dai abin nan ma ba mu san da za mu sa kanmu ba. Ga Christmas yana zuwa, zuwa kauye din ma yanzu ya zama wani aiki na daban. Kana so ka je kana ji tsoron hanya a ce an doke ka hanya, to ya za mu yi da rayuwarmu? Mun rasa mu gane kan irin wannan alamar irin wannan.
To a daidai lokacin da bikin Kirsimeti yake tankaro da kuma bikin manna shiga sabuwar shekara, kuma sai muke ta fuskantar barazanoni kala-kala. Ga barazana ta tsaro wacce ita ce babbar barazana da muke fuskanta a yanzu a Najeriya. Ba ga arewacin ba, ba ga kudancin Najeriya ba. Ga kuma barazana ta tashin kayan masarufi. Abubuwa sun yi tsada, yanzu ba dama ka sai abu naira 10 goban ka koma sai ka ji shi naira 20, jiban ka koma sai a ce ma naira 30. Duk abin da ka sani in ka siya yanzu goba in ka koma ya tashi. To gaskiya wannan babbar kalubale ce muke fuskanta. Ga kuma kasuwancin shi ma sai a hankali.
Asu sta tomato isu kayan provision saboda amfani da shi kuma ya yi sama yanzu. Abin da za mu siya kamar 5,000 da kuma yanzu 20,000 wallahi ba zai yi ba. Duk abin da shugaba na kuma na taimako kuma ya kasa, Allah ya taimake kowa da kowa.
Yanzu dai a yanda ɗan Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da bikin na Kirsimeti, wani gargaɗi da ya fito daga cibiyar kula da kuma hana yaduwar cututtuka masu yaduwa da ke da nasaba da cutar coronavirus, na gargaɗi da kiyaye tare kuma da bin ka'idojin hana kamuwa da cutar coronavirus, kiyaye cunkoso da kuma sanya takunkumin fuska, ganin yadda ake ci gaba da samun karuwar bazuwar cutar coronavirus. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, to har yanzu dai muna Najeriya kimanin shekaru 15 bayan majalisar dokokin Najeriya ta zartar da dokar yanci da bada kariya ga kananan yara gwamnatin jihar Jigawa ta amince da fara aiki da dokar bayan da majalisar dokokin jihar ta yi garan bawul a cikin kundin dokar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana daga Dutse
Gwamna Badar Abubakar wanda ya sanya hannu akan daftarin dokar a ranar Laraban nan ya ce gabanin majalisar dokokin jihar ta amince da kundin dokar sai da dukkanin masu ruwa da tsaki musamman malamai suka sa hale da abubuwan da ke cikin ta
doka ce da aka yi domin kyautata rayuwar kananan yara da kuma kula da su da kuma yanda za a kare mutuncin su da martabar su kamar yanda ka gani duka an tattauna kuma kaga wajen sa hannu shugabannin malamai na jihar Jigawa wanda sun bi wannan doka duk wurin da ta taka tsarin addinin mu an cire wuraren kuma da addinin mu yace ai ba sa ba an sa duk abin da kake tunani zai taba tsari na addinin musulunci mun cire shi daga ciki kafin wannan doka ma mun maida ilimin kananan yara a Jigawa dole kuma muna kokari ba dare ba rana ne yanda zamu tabbatar yaran da suke tallako kuma suke waje suna wasanni sun koma ga makaranta
Honorable Idris Garba Jahun shine shugaban majalisar dokokin jihar ta Jigawa ya fayyace dalilan da suka karfafa gwiwar ƴan majalisar wajen amincewa da dokar
gaskiya la'akari da irin abubuwan da suke faruwa a kasar mu irin abubuwan da ake na kananan yara shine abin da yasa mu ga cewa ya kamata wannan dokar a zo a yi ta a tabbatar da ita kuma dama tana nan a kasar tun wajen shekara 10 to in muka duba irin abubuwan da suke faruwa na fayade da trafficking da ake na yara to mu ga cewa wannan doka za ta taimaka domin kawo sauƙin abubuwa dama a ciki
ma'aikatar shari'a ta jihar Jigawa ita ce ta jagoranci shiryawa tare da samar da wannan daftarin doka gabanin mika shi ga zauren majalisar dokokin jihar kwamishinan shari'a kuma babban attorney na jihar Dr. Musa Adamu Aliyu ya ce ba ga la'akari da dokokin yancin yara na Najeriya da na nahiyar Afirka sun yi la'akari da muhimmancin abubuwa da suka keɓanta da yan Jigawa
wannan doka kuma ta kalli wato al'adun da kuma zamantakewa a wannan jihar tamu a cikin wannan doka abubuwa mafi muhimmanci shine wanda suke sabbi akwai maganar wato kotin iyali da ake magana wanda kotu ce wadda idan akwai matsala akan yara ana iya zuwa kotun domin a warware matsalar da take ciki dokar kuma ta yi maganar dai duk abin da zai jawo yaro cikin hatsari ta kange shi maganar auren wuri ko auren dole bai cikin abin da ita wannan dokar ta yi magana akan shi sannan kuma dokar ta yi bayanin cewa inda aka samu jayayya akan na wane ne to dokar ta ba da dama cewa ana iya amfani da wato DNA amma kuma still dokokin shari'ar musulunci suna nan kamar yadda suke tashi na ƙarshe kuma dokar ya yi magana cewa idan wani sashe na wannan dokar ya saba ma shari'ar musulunci to abin da shari'ar musulunci ta faɗa shine zai rinjaye
yanzu dai abin jira a gani shine ko aiki da wannan doka zai rage cin zarafin kananan yara da kuma haɓaka rayuwar su a fadin jihar ta Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari gwamnatin tarayyar Nigeria ta sanar da cewa ɗan kasar za su iya more tikitin tafiya ta hanyar jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna da kuma Kaduna zuwa Abuja kyauta tsakanin ranar 24 ga watan Disamba shekarar 2021 zuwa 4 ga watan Janairun shekarar 2022 kamar yadda kakakin hukumar kula da layin dogo ta Najeriya wato NRC Mahmud Yakub a cikin wata sanarwa ya bayyana daga Abuja wakilin Halima Abdurraouf ta aika mana da ƙarin bayani
Da safiyar yau Juma'a 24 ga watan Disamba shekarar 2021 dake zama jajibarin bukukuwan Kirsimeti ne kakakin hukumar NRC Mahmud Yakub ya fitar da sanarwa da ta tabbatar da samun tikitin jirgin kasan kyauta ga matafiya don ba da damar zuwa garin ƴan uwa cikin sauki a daidai wannan lokaci sai dai labarin tikitin jirgin na kyauta ya zo wa ma'aikatan tashan Abuja a ƙurarren lokaci kamar yadda wani ma'aikaci da ya buƙaci a saka sunansa ya shaida mana
Abuja Saturday because the tickets were booked already before we got the information. But passengers
waɗanda suka sayi tikiti tun ranar Laraba 23 ga watan nan da muke ciki, Farida Umar ta shaida cewa
ni na biya kuɗin ticket ina wurin 1232 kuma na ga sun yi da bitin ina 5385 so ban ci moriyan shi ba gaskiya. Na haɗu da wasu colleagues ina ma da sun nuna min sun siya ticket ne.
Na Khadija tikitin jirgin ƙasa gaskiya siya ne a wurin wani kuma ko da na tashi siya gaskiya kin san 3000 ake saida tikitin amma a 8800 muka siya tikiti saboda shafin su da ake saida tikitin baya budewa dan sai ma da muka je tasha a lokacin ne ma muna zazzauna a tasha muna jiran jirgi sai muka ji ana sanarwa kan cewa jirgi zai fara tafiya a kyauta daga yau to gaskiya mu dai bamu san da cewa kyauta din bane ba saboda kin ga a maimakon ma mu siya a 3000 da yake a jiki gashi dai a rubuce 3000 ne amma mu a 8800 muka siya saboda sun san kowa yana so ya tafi
shi ma dan uwan wani matafiyi daga Kaduna zuwa Abuja Malam Bashir ya bayyana cewa
on arrival akwai wayannan normal agents din da suke approach mutum amma a boye this time around gaskiya suna yi a tsorace suna wayewaye bayan su trying to collect your belongings then so is engaging ka a conversation they're trying to take advantage of what end of us sani ba completely sai su dinga ga ma cewa kuma they are more particular akan siyar da na VIP I don't know why this is best known to them sai su ta kwadaita ma na VIP suna ce ma akwai for sale amma lesser price to amma ba sa bari ma ai approaching wannan matattakal and they'll back off dan an ce an sa mutane supervision sort and abun bai coming up a app din ba earlier in the day cewa is free gaskiya so mutane sun su siya I don't know the wisdom of the NRC haka ko they are trying to minimize crowd ne or whatsoever kuma very important ba random sitting bane babu wanda ya shiga fa kawai haka daga shi sai ya kan shi tunda ya fita motar shi kawai ya doshe guri ya shiga free sitting a Africa suna baka ticket din still suna using barcode din do kowa dole ya zauna akan state din shi
a cikin sanarwar da kakakin NRC Mamud Yakub ya fitar a yau dai gwamnatin tarayya ta ce ta ba wa matafiya tikiti kyauta ne don sauwake wa ƴan ƙasa tafiya tashoshin da ƴan Najeriya za su iya samun tikiti kyauta ba ta na'ura ba sun kunshi titin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna layin dogo daga Lagos zuwa Badun Wari zuwa Itakwai Kano zuwa Lagos Mina zuwa Kaduna da Aba zuwa Fatakwal Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurrauf yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi kokari na ganin cewa tana neman ta share matsaloli da suke a gaban al'umma musamman ma kan farashin kayayyakin masarufi kamar yadda al'amuran suka yi wa jama'a kafutu a yayin da al'umma suke shiga bukukuwan ƙarshen shekara da na bukukuwan Kirsimeti mai magana da yawun ministan ciniki na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Garba ya ce da muna cewa yadda waɗansu suke kallon wannan ba haka bane gwamnati ta yi wani hobbasa wajen kawo sauki ga al'umman kasar ta Kamaru da mun gani cewa kowa ya gudanar da bukukuwan sa cikin walwala ga abin da yace
maganan da mutane suke yi akan cewa gwamnati baya la'akari da kayan abinci da shauran su da yake tsada ba haka bane gwamnati ya tashi ina kokari yadda mutane da su sai kayan abinci kamar wanda ake amfani da su da yawa da sauki da kuma a farashin da yake nan da gwamnati ya tsara ya saka duk da hakan nan dai mini sai ina zagaye ina duduba kasuwanci da suke ya shiga ma manyan fatirai wato su supermarket ida kontrolin cewa farashin da yake na gwamnati ya saka shi take sai da kaya amma ka san ba za a iya cewa za a sa mutane duka su tsaya a wannan atin ba kana juya baya ne sai su ƙara farashin su amma ka gane abu daya yau ma minista ya yi zagaye bayan haka kuma minista ya bubbude waje iri-iri waɗanda ayyukan Kamaru za su je su sayi kaya ana kiran shi kamar wato bursa ne za ka sai kaya a farashin da gwamnati ya tsara za ka samu nama za ka samu mai za ka samu duk dai abin da zai yi amfani da shi akan wannan sallah da Kirista suke za su yi 25 ga wannan wata ba wai abin da gwamnati na tsaye gwamnati na la'akari mu hakuri mu kanmu inda gwamnati ya tura mu tashi mu kokari mu duba mu taimaka wa gwamnati gwamnati ba abin nan bane
sai dai kuma Alhaji Al-Dalash a matsayin sa na magidanci kuma dan adawa a kasar Jamhuriyar Kamaru shi ma tufa albarkacin bakin sa kan wannan tashin hankali da al'umman kasar ta Kamaru suka fada a daidai lokacin da suke bukatun agaji ko kuma taimako
ba mamaki gwamnatin Kamaru ta kasance mai irin wannan al'amari daga cikin tattalin arzikinta wato nan da za ta hada budgetinta ta dora mata lokaci wani irin nauyi wato a kowane lokacin kasa ta kasance cewa wato ita inda za ta samu tattalin arzikinta wato har ta samu ta hada budgetinta wato da ce za ta fitar duwani ne wato ta haraji da za a kara cikin kayan da ake shigowa da shi a cikin kasa wato dole ne talaka ya wahala domin su masu kawo kaya za su biya kudin sun biya kudin shinkafa za su kara kudin shinkafa kasuwa nono ma za su kara kudin nono mai da shauransu duk za su kara kudin su to kaga irin wadannan al'amuran ne yake kawo cewa dole ne kaya yayi tsada amma wannan tsari din wato shin dai gwamnati a kasan Kamaru shi din mu ce ko da gangan suke yi na danne hakokin talakoki da kuma da komai domin me ne sa nake faɗa ka domin gwamnati a gaskiya tana da daman samun kudi a waɗansu bangare daban-daban ba tare da ta takura mata talakoki irin takura mata da take ba shi talaka babu wani abin mamaki mu muke zaben shugaban kasa mu muke zaben wakilai kuma mu zaɓe su kuma muke haɗa kuɗi mu ba su mu ce musu su tafiyar da shi ba wani abu muke so ba illa biyan bukatun wato yaran mu su je makaranta cikin tsanaki ba tare da tashi hankali ba mun je kasuwa mu samu kaya da araha mu samu mu saya mu ci abinci mun je asibiti ayi mu na magani a kowane lokaci to kaga in ya kasance wato masu tafiyar da wannan gwamnati ne ba su da adalci ba su irin tunanin din kamar yanda mu muke tunawa kamar yanda muka bukaci cewa su dosa yi muna to dole ne su shi su kasance a cikin abubuwan da ya kasance nasu da kuma riban da su suke samu da kuma a kudin da yake wato tallafa musu na tafiyar da aikin gwamnatin ka lura cewa shi ga cewa ba su a taba kudin da yake tafiyar da wani aiki wato ana tuna kudi da kwarai wato wanda yake tafiyar da aikin gwamnati tafiyar da aiki kawai na ce ba ma albashi ba na gwamnati wato biliyan 875 a kowane shekara kuma shekaran bara haka aka yi wannan shekaran ma an kara biliyan 75 a cikin biliyan 800 nan an kara biliyan 75 na tafiyar da harkokin gwamnati to kaga da za su rage wannan al'amarin sai kaga ayan cewa kamar yadda nake faɗa a gaba sai kaga cewa fadin shugaban ƙasa wato waɗansu kuɗaɗen da ake ajiye mata wai wato na kashewar shugaban ƙasa da shi da iyalan shi da shauransu wato biliyan sama da 57 ne ake ajiye mishi a kowane shekara kuma wannan har yau ba a taɓa ta
haka nalika Alhaji Abubakar Adamu a matsayin sa na masani akan harkokin tattalin arziki shi ma yayi mana fashin baki kan wannan al'amari
da farko ina son in ji tsokaci akan wannan yanayi da aka samu kanmu a wannan shekara ta 2021 wanda wannan shekaran gaba ɗayan ta kusan ta zo da rudani tun 2020 sakamakon wannan COVID-19 da ya mamaye duniya kusan ko ina na kulle to dalilin haka kaga an dan samu hauhawan farashin kayayyaki kusan tsadan nan ya shafi duniya gaba ɗaya amma alhamdulillah idan ka auna da nan Kamaru za ka ga da sauki akan wasu wurare tunda wani wuraren za ka ga abun 1000 ne an maida shi 1800 ko 2000 ko 2000 da wani abu amma alhamdulillah nan Kamaru za ka ga abun 1000 ne bai wuce 1200 ko da 100 kun ya tsada da 500 ba to kaga idan muka auna nan Kamaru da wasu kasashe za ka ga abun da sauki to amma abu ne wanda yake kamar mu a matsayin mu na talakawa kusan komai zamu yi Allah ya dora ragaman mu akan gwamnati ne da take jagorantar mu ma'ana su suke da iko su ce ayi kaza ko a bar kaza to da wannan ne nake son ne amfani da wannan dama cewa Allah ya dora wannan nauyi akan su in sun ga dama suna iya su kawo ma mutane misali abinci kyauta kaga kamar talaka babu abin da ya dame shi a rayuwar shi irin ya samu saukin rayuwa. Saukin rayuwa shine kamar fannin ilimi, lafiya, abinci, abin da ya dace turan English ke kira social activities, ma'ana hanyoyin da za a kawo mishi saukin rayuwa shine abin da yafi talaka, yafi damun shi kai tsaye. Idan aka bashi tsaro, aka bashi harkar lafiya, ya kasance abinci kuma hanyoyin sana'a aka fada da su yanda zai samu abin da zai yi, to za a ga talaka so da yawa. Idan shi ba yana kan gwamnati bane, kowa zai rike gwamnati yayi, Allah ya taya shi jagora har illa masha Allahu ba shine da muwan talaka ba a halin yanzu. Amma in dai da wannan abin to fa lillahi alhamdu, mu muna maraba da kowane ne shugabanci jama'a, to muna so mu kira ga babban murya ga wannan gwamnati namu musamman nan Kamaru, da ta sausaya mu al'umman ta, ta gane cewa duk abin da za a yi al'umma su ne gwamnatin, babu al'umman nan kuma babu gwamnati. Saboda haka sai ta duba bisa adalcin kyautatawa da aka santa akan yadda za ta tabuko rayuwar al'ummanta, musamman mu talakawa da muke cikin wannan kasa da ake jagoranta. Wallahi alhamdu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kuma wannan gafan nahiyar Afirka ka tabbatarwa shugaban kasar Jamhuriyar Dominica Kaburu Mujibiya cewar za a gudanar da gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka ranar 9 ga watan Janairu shekarar 2022 na baki, da shugaban hukumar kwallon kafar na Afirka Patrice Masefe ya tabbatar da hakan a wani ganawa da suka yi da shugaban jiya a Benin yawun da kuma bayan inda yake fitowa na cewar hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da kuma na kasashen Turai suna bukatan a dage wannan wasan a dade wannan lokaci, da kasar Kamaru take ganin cewa ta shirya ta domin tarbar baki da za shigo kasar Jamhuriyar Kamaru, sai dai musu ya kwallon kafa a kasar ta Kamaru su ma sun ce kasar su a shirye take, kuma suna bukatan ganin cewa an buga wannan tumulin ranar 9 ga watan Janairu ga abin da suke fadi.
Eh wato Malam Awal, anan kasar Kamaru dai ana ta shirye-shirye kamar ana ta yi, saboda idan ka duba garurrukan da za buga wannan gasan kallon kafa kamar Duwala, Limbe, Bafusam, Garwa da Yaounde, idan ka duba an riga an kammala, an duba batun hotel, an gani an samu su hotel da suke ne ingantattu, su filin da za a buga wasan kallon kafan ma duka an duba ya inganta, da kuma guraren da za a dinga training, wato su stade ta filin training nan duka an duba, kuma an duba batun lafiya, an duba an ga matakin da za a dauka. Saboda satin can ma gwamnatin Kamaru suka yi wani zama da ministoci akan cewa duk wanda zai shiga ganin wasan kallon kafa shi yana da gwaji na wannan cuta na corona, shi ya yi vaccine. To batun wani kishin kuma da ake ji cewa FIFA su yanzu suna so su sa mana wato kasa a gwiwa. FIFA na so ta hana CAF yin wannan gasan nahiyar Afirka da aka saba yi. To maganan dai na ta bugawa kam, amma mu kan mun sa ran cewa za a buga wannan wasan kullun kafa, saboda shugaban kungiyar CAF ya ce za a yi, kuma ya ba da tabbacin shi. Haka kuma gwamnatin kasar Kamaru ma sun hada kan gwiwa, sun hada kansu da shugaban CAF na cewa za a yi wannan gasan. To FIFA dai na ta iya kokarinta kada a yi wannan wasan.
Kasancewa ni yau dan Kamaru ne, shekaran jiya wancan da Yaounde na ji na zagaya a filin wasan kallo mai daukan sunan mai kasar mu Fulgiya, an kammala wallahi a hanyoyi da mutane za su je su gan wasan kallo ya yi kyau. Birnin Duwala kan kuma kusan ba za mu gushe mata ba, domin alhamdulillah kam jafuma kaman gama. Sai dai akwai guranen da ba kammala hanyoyi ba, kaman hanyar da zai tashi daga Nyala zuwa ita filin wasan kallo Jakuma ba su kammala ba, wannan ne damuwa na. Amma in dai na wasan kallo ne na gani za mu kunshi wannan wasan kallo a cikin lafiya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo sabokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Babu Yakubu makeri da yake ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gratham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.